الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء يمجمون من ميتار الخير دا البركة تا تلاتة در الله ربا شاغل دوات رمضان حجر شقبان حلتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 47 wanda ya dace da uku da watan uku watan Maris miladiya 2027 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin Ramadan da muke gabatarwa a wannan masallacin na Darul Hadith yake wannan unguwa ta Timitau a babban birnin jihar Tawa a wannan kasa ta mutan Niger wanda wannan shine darasi na 14 kuma shine darasi na 3 a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka suratul fatih wanda ajiya mun kwana aya ta 5 fadi Allah subhanahu wa ta'ala yudkhil almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha alanhar خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما يوكم ذا متاشدك آية تشد إن الله سبحانه وتعالى يا يردى ونرغم الله سبحانه وتعالى يسني القرآن يذمت حجة لنا لا علينا أرمسي ألا يجي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
وبني subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi dhanna as-saw' alayhim da'iratu as-saw' wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin yadda zai wa masu imani bayan nasarar da manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu, to sai Allah ce wa yu'adhibal munafiqin, su masu imani za a shigar da su cikin aljanna da koramai suke gudana karkashin ta, su kuma munafikai Allah subhanahu wa ta'ala zai musu azaba. Al munafiqina wal munafiqat, munafikai maza da kuma munafikai mata, ubai subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su. Wal mushriki da kuma mushrikai, wal mushrikat da kuma mushrikai mata. To menene bambanci tsakanin al munafiq wal mushrik? Bambanci da ke tsakanin munafiki da mushriki shine, shi munafiki ya fi cutarwa wa musulmai akan mushriki, kasantuwar ya sanya riga ta musulmai amma kuma a zuci kafiri ne, zai nuna wa duniya cewa ba shi musulmi ne da baki amma a zuciya shi babu imani, amma shi mushriki ya nuna wa duniya ko cewa bai yarda da Allah ba, akwai wani abin bauta wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. To wannan ya sanya Allah ya gabatar da mushriki munafiki akan mushriki, saboda shi munafiki ya fi hadari wa al'umma akan mushriki. Jababun fahimta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce innal munafiqina fi ad-dark al-asfal min an-nar, su munafikai su ne wato a can kasan wutar jahannama, Allah ya kare mu, su ne ake fara shimfidawa a cikin wutar jahannama saboda illar su tafi illa wa mushrikai. Dama shi mushriki ba za ka bashi aminta ba, ba za ka yarda da shi ba, amma shi munafiki kuma tunda ya sanya riga ta musulunci ba ka san abin da ke cikin zuciyarsa ba, to sai Allah ya ce zai azabtar da mushrikai munafikai maza da kuma munafikai mata, da mushrikai maza da kuma mushrikai mata. To wani irin nau'in azaba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai wa'annan munafikan mazan da mata, da mushrikai maza da mata? Malik suka ce wallahu ta'ala alam, azabu da Allah ce wa yu'adhibu al munafiqina wal munafiqat, suka ce ba shakka wannan azaba ita ce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara nasara wa manzansa, ya taimake sa, ya kare sa, ya taimaki masu imani, to wannan kuma su mushrikai cin nasara ga musulmai, to zai sanya wa musulmai munafiqai damuwa da bakin ciki da kuma watan rashin jin dadi a zuciya, wannan shi ma wani nau'i ne na azaba. Shi yana cikin azaba da Allah yake wa dan annabi Adam in ya tashi masa, shine Allah ya tattara damuwa ya sanya masa, sai Allah ya dauko damuwa, akwai alhamu, akwai alghamu, damuwar ta gabata abinda ya wuce sai mutum ya tattuno wannan abin rashin rabaci, sannan kuma abinda yake fuskanta kuma sai ta tada mai da hankali, sai kasa kwanciyar hankali, kun gane? To duka sai Allah ya dauko wannan abin ya samu su, saboda rashin lafiyar zuciya, azaba ta zuciya ta fi azaba ta jiki, gwara awa mutum azaba a jikinsa da masa azaba ta zuciya, ko kun fahimta? Gwara mutum ya azabtu a jikinsa da ya azabtu a zuciya, saboda idan zuciya ta azabtu to jikin yana ganewa, to Allah ya tsare mu da wannan azabar. To sallallahu alaihi wasallam ce wannan azabar da Allah zai wa munafiki da shine Allah ya sanya kuttu da damuwa da takaici da rashin jin daɗi da rashin barci da rashin natsuwa a cikin zuciya, su kasa cin abinci, su kasa mu'amala da iyalinsu, su kasa yin kasuwanci, su kasa duk wata hada-hada ta rayuwa. Dalili, musulmai sun ci nasara a duniya, to kuma kullum Allah yana habakar da musulunci da musulmai, to kuma kullum suna ƙara damuwa kenan, to wannan shine azabar da Allah zai yi musu. Allah ya tsare mu da irin wannan azaba. Sai Allah ya ce adh-dhannina billahi dhanna as-saw, masu wa Allah subhanahu wa ta'ala mummunan zato, su ne suke wa Allah subhanahu wa ta'ala, daga cikin sifarsu suna wa Allah subhanahu wa ta'ala mummunan zato. To me mummunan zato wa Allah subhanahu wa ta'ala? Duk da wanda suka ce daga cikin kuma nau'in azaba har yau, idan haka ta faru to za a kashe su, za a dinga kashe munafiki, kaga azaba ce. Allah subhanahu wataala ya sanya musulmai su dinga azabtar da kafirai suna kashe su, wannan azaba ce gare su, ana rige kafirai kenan a duniya ko, sannan kuma za a dinga kawo wasu a matsayin fursunin yaki, musulunci zai samu kudin shiga ta hanyar su, in aka kama su to za su fashe kansu, ko kuma a'a za a bautar da su a maida su bayi su dinga hidima wa musulmai, wannan azaba ce. To kaga azaba guda nawa kenan, guda hudu: na farin jin damuwa da takaici da bakin ciki a zuciyarsu, na biyu a Allah ya kaddara ya sanya a dinga kashe su azaba ce, na uku Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a kama su daga ciki a maida su watan fursunonin yaki, a sulfanci kansu kudi, kudin shiga su kara samuwa a cikin musulunci, na hudu kuma shine su zamanto bayu suna hidima wa musulmai. To sai Allah ce ga sifarsu: adh-dhannina billahi dhanna saw, su ne masu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala mummunan zato. Me ma'anar adh-dhannina billahi dhanna saw, ko kuma wani musatto ne suke wa Allah wanda yake mummunan zato? Malamai sun tattauna akan wannan maganar, sun ba da ra'ayi guda takwas daga cikin aqwalikin malamai wanda al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala ya haka ta sauran Mustafa al-Adawi shi ma ya kawo su cikin maganganun malamai, cewa adh-dhannina billahi dhanna saw, masu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala mummunan zato. Yace ai shi ne cewa zaton su na fari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, watan za a kawo ƙarshen sa, wannan zato su suke wa Allah mummuna, cewa za a kawo ƙarshen da'awar manzon Allah, hasken imani da musulunci zai taushe. Sannan kuma idan annabi ya fito, da ya fito zuwa umarsa da aka tare sa, to ba zai koma gida ba, su sun so a wa musulmai doki daidaya ana kashe su, wanda daga yana cikin mummunan zato. Sannan ma haka masu imani ma ba za su dawo gida ba, haka za a kashe manzon Allah, a kashe musulmai, daga nan musulunci hasken sarƙutarsa ta kaura ta zamanto a ƙasa. To wannan mummunan zato ne, inji al-Imam al-Qurtubi, wanda shi ne maganar malamai ta fari. Maganar malamai ta biyu: adh-dhannina billahi dhanna saw, masu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala mummunan zato, suka ce bi anna Allah azza wa jalla lahu sharikun fil mulki wa anna lahu sahibatun wa anna lahu waladun. Mummunan zato da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da abokin tarayya a mulkinsa. Wai ma'ana a wajen halittar mutane, to akwai wanda ya kama ma Allah ya halicci mutane, a wajen yin sama akwai wanda ya kama ma Allah, akwai wajen yin ƙasa akwai wanda ya kama ma Allah, sannan wajen bauta ma akwai wanda ya kamata a dinga bauta ma tare da Allah subhanahu wa ta'ala. A bauta wa Allah, amma kuma akwai wanda ya kamata a bauta masa shi ma tare da Allah. Suka ce wannan shi ne adh-dhannina billahi dhanna saw, mummunan zato wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba su tsaya a nan ba, suka ce kuma wa anna lahu sahiba, shi Allah yana da mata. Mafi munin abun sharri halitta a ce wa Allah na da mata, suka ce Allah yana da mata, sannan kuma wa anna lahu waladun, yana da danda, suka ce bal ma Isa da Uzair dan Allah ne, lara suka ce kuma malaiku ma din Allah ne. To kaga wannan shine mummunan zato, inji malamai. Ba suka ce a'a adh-dhannina billahi dhanna saw, dan ce da wannan malamai shine cewa bi anna Allah azza wa jalla yushbihu khalqahu, cewa Allah yana kawa da halittarsa, kamar yadda ka garki kake ganin kanka mutum da hannaye haka, to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake. Wannan mummunan zato ne wa Allah subhanahu wa ta'ala. Zance na hudu suka ce adh-dhannina billahi dhanna saw, ay bi anna Allah azza wa jalla yusawi bayna al-muti'ina lahu wal 'asina al-mutamarridina ala awamirihi, Allah zai daidaita tsakanin mutanen kirki da mutanen banza, masu bin Allah da masu kaucewa al'umarnin Allah. To duk in aka je kiyama ma, da wanda ya sha giya, da wanda ya zina, da wanda ya sata, da wanda ya ci kudin ƙasa, da wanda ya ci hanci da rashawa, da wanda duk ya wani ta'addanci a duniya, da wanda zai bi Allah ya yi sallah, ya yi azumi, ya yi zakka, ya yi aikin hajji, ya yi, to duk in aka je a kiyama Allah zai tara su a gibo guda ɗaya. Kaga wannan mummunan zato ne wa Allah subhanahu wa ta'ala, suna zaton cewa Allah baya mi, baya adalci. To kaga wannan adh-dhannina billahi dhanna saw, zance na biyar suka ce bi anna Allah laysa biqadirin ala fi'li ma yurid, suka ce Allah bai da ikon yayi abin da ya dama. Mun baita yana cikin mummunan zato wa Allah subhanahu wa ta'ala ce wasu Allah bai da ikon yayi abin da ya dama. Yanzu kaga ni da kai hannu magana muke a cikin idan mu ko,
to kuma sai a ce subhanahu wataala jalla jalaluhu ya halicci sama da ƙasa da rana da wata kuma a ce bai da damar ya sarrafa ta a yadda yake so kai da Allah ayyuhu Allah adasi kaga wannan mummunan zato ne daga dan Allah ya musu azaba ba sun cancanci azaba ne daga Allah subhanahu wataala da kaga ai shugaban ƙasar nan yo in yaga dama wallahi yo shugaban ƙasar Niger in yaga dama akwai ministry na bai kwana ku jera sa ba ga bane yo in yaga dama akwai DJK na bai kwana ku jera sa yo in yaga dama akwai sarkar na bai kwana ku jera sa to shugaban ƙasa ya samu damar haka kuma a ce Allah bai da wannan iko a cikin yara ka kira masa kokori wani kace daga yau shi baro ka shago kuma an kare ba ga bane akwai mai cewa ba kai sa ba babu to kuma sai Allah subhanahu wataala kuma a ce bai isa yayi wannan al'amarin ba to kaga mummunan sautai ne wa Allah subhanahu wataala zance da shi da na malamai suka ce ittihamu Allah azza wa jalla bi qusuri wa ihtimami shar'ihi bil bil khalal wal nuqsan wa adam munasabati wa muwafaqatihi li kulli zamanin wa makanin suna tuguma dhannina billahi dhanna sawda Allah ya fada anan sune masu tugumar Allah subhanahu wa ta'ala cewa ubay subhanahu wa ta'ala yana da nakasa cikin al'amuran Allah akwai tawaya a ciki sanan shari'ar Allah ta rage akwai buƙatar a gyara ta bai kamata ba a ce idan mutun yayi sata a yanke mai hannu ba bai kamata a ce idan mutun yayi zina ba a kashe shi ba bai kamata ba a ce ayi kaza kaga wannan duka tuguma ce gyara ce wa shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ana ganin a'a shari'a kaza bata dace da irin zamani kaza da lokaci kaza da huri kaza to wannan duka mummunan zato ne wa Allah subhanahu wa ta'ala sanci rabu kullu malamai adhannina billahi dhanna saw suka ce ai bi anna Allah la ya'lamu al-ghaiba wa lam yaqdir al-maqadir wa lam yuqaddir al-maqadir cewa Allah bai san abin da yake koyi ba akwai masu fahimtar cikin mushrikai da kafirai da munafikai cewa Allah subhanahu wataala bai san gaibi ba meye gaibi gaibi shine abin da yake boye abin da ba wanda ya san sa sai Allah subhanahu wataala ai kaga saboda Allah ya san akwai gaibi kuma gaibi ba wanda ya san shi gaibi saiwa sai Allah kuskure ne kace akwai wani wanda ya san gaibi wanda ba Allah bane hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi bai san gaibi ba dan da kansa ce walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wama masaniya su da na san gaibi da na yawaita da na ƙara akan abun da ne na alkhairi da kuma wani abu na cuta bai same ni ba kai da kake fahimta cewa manzon Allah ya san gaibi wallahi mu yi kasan manzon Allah nan muna tsayawa ne iya inda ya tsaye da bukin shine iya so ya san soyayya da manzon Allah eh soyayya ka da manzon Allah ka tsaya inda annabi ya tsaye da ka ba fa son manzon Allah bane ka dauki shi ka bashi matsayin da Allah bai bashi ba son annabi ka tsaya a inda Allah ya tsaye da sa domin da kai da annabi dukkanin ku bayin Allah ne shi sai dai shi Allah ya fifita su a kanka ta jawanib da dama ba a ma kwatanta amma duk da haka manzon Allah bai san gaibi ba kuskure ne kace manzon Allah ya san gaibi wallahi kuskure ne kace manzon Allah ya san gaibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba hadisai da dama suna tabbatar da wannan to kuma shi kansa Allah ya tabbatar da babu wanda ya san gaibi kace da su la ya'lamul ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wataala to suka ce Allah bai san gaibi ba ma'ana duk abin da yake koye to Allah shi ma sai ya faru Allah yake gani kun gane wannan ayi hukaci duk abin da yake faruwa yanzu misalin ba ta ga ta aihu to shi ma Allah sai ya ga ta aihu ko zai gano cewa ashe tana da ciki hauka ne wannan sannan wa lam yuqaddir al maqadir Allah bai kaddara al'amura ba ba kaddarwa ne zaman to shugaban kasa a'a kawai sai da abin ya faru ne kamar a fahimta sai Allah sai abin ya faru Allah yake sani to kaga wannan mummunan zato ne wa wa Allah subhanahu wataala zance na takwas na malamai akan ma'ana adhannina billahi dhanna saw shi ne cewa dhannul ba'd anna Allah lan yab'ath al khalqa wa lan yuhasibahum cewa Allah ma ba zai tada mutane ba yana cikin mummunan zato wa Allah mutum ya rayu cewa in aka mutu ba a tashi sannan koda an tashi ma babu hisabi wannan na cikin mumunan zato wa Allah subhanahu wataala to shi yasa Allah ya ce wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi dhanna saw ma su yi wa Allah zato mumuna ta hanyar cewa manzon Allah ba zai dawo ba ko addini zai kare ko kuma Allah na da ɗa ko yana da aboki a cikin mulki sa ko yana da mata ko kuma a'a Allah yana kawa da halittarsa ko kuma Allah zai daidaita tsakanin mutanen kirki da mutanen banza ko kuma shi Allah subhanahu wataala wato bai san baya da ikon ya aikata abin da ya ga dama ko kuma a'a shari'ar Allah akwai tawayya a cikinta ko kuma bata dace da zamanin nan ba ko da mutane ba ko kuma shi Allah bai san gari ba ko Allah baya ta da mutane idan su mutu ko kuma su hisabi duka wannan mummunan zato ne wa Allah subhanahu wa ta'ala to idan mutum ya koda tsaye da cikin wa'annan abin guda ta wasko to ya dauko hotar ka saka zuwan ka saka sa kira cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala zai musu azaba ba su da uzuri saboda ya saba ma abinda Allah ya halicci duniya akan sa sai Allah ce alaihim da'iratus saw wai subhanahu wa ta'ala yake cewa abin suke tsammani suke zato wa annabi sallallahu alaihi wa sallam to zai abu ka musu abinda suke tsammani suke jira ya faru da musulmai a kakkarya su a kashe su a kare da musulunci da musulman to hakan ne zai faru da kafiran za a kakkashe kafiran a kare gwamnatin kafirai kuma a waye gari cewa watan kafirci ya daina daga tuta a duniya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sako manzo Allah cewa alif lam mim sai ce ghulibatir rum fi ajnal ardi wa hum min ba'di ghalbihim sayughlabun fi bid'i sinin lillahi al-amr tun abu bai faru ba tun abu bai faru ba Allah ne manzo Allah cewa haka za ta faru kasa mafi girma ta kafirai a duniya rum da faris annabi Allah ya bada labarin cewa za a kariya su kuma haka ta faru shi da Allah ya ce alaihim da'iratus saw watan abun suke tsammani wa musulmai ya faru to wannan abun zai hado ne akan su a duk inda suke wannan ukubar mummunan al'amari zai faru akan su sannan kuma za a kariya su sannan kuma sharri zai halda su Allah ya kare ku da jin da'iratu sauki ka san mummunan abadi sharri ne zai faru akan su to kuma haka Allah subhanahu wataala yayi aka samu a fatahu makka sai ga su kafirai suna bukuwa malam fatahu makka da ake yi ga kafirai suna gudu suna shigewa cikin gidaje annabin Allah ya shiga ta bangare guda biyu ta hanyar sama da kuma hanyar kasa yace wa sahabbansa duk wanda shige dan Abu Sufyan ya tsira duk wanda ya rike ya abun nan ya makale da daga Ka'aba shi ma ya tsira ku kale sa alfarma ake musu ai alfarma ake musu kaga mu abun ya sabka akan su alaihim da'iratu saw ta sabka akan su abu suke tsammani sai gashi su ne ya faru a kansu sai gashi yanzu a maka ba wanda ake kira saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala amma gabanin fatu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da gumaka kewayen ɗakin Ka'aba ko a cikin ɗakin Ka'aba ba makulli aka amsu aka bude annabin Allah yana karya gumaka yana cewa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa ba wani kafiri da yasa ya tada kai a cikin garin Makka haka Allah ya kakkarya su gaba daya Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahu ubay subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da su wata dan annabi adam in Allah ya fushi da mutum ko to al'amarin sa baya ganin haske a ciki yana cikin alamar halaka a duniya a ce Allah ya juya maka baya ai malam ba Allah ba da ya halice ka ko babanka da ya haife ka idan yace ba kai ba shi ai kashi cikin tashi hankali ba ka bane falanta da Allah subhanahu wa ta'ala babanka da ya haife ka yace daga yau ba kai ba shi ba shi ba kai wallahi ta kone maka duk da cewa rayuwarsa ba ta hannunsa arzikinsa ba ya hannunsa ba wani abu na rayuwarka da yake a hannunsa amma kuma ba za ka ga daidai ba a duniya falanta da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa duk wanda ke son ya kai kaga an shahi tarihinsa ko to yace zai fada da Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya fito fada da Allah to wallahi bai kai labari imara duk wanda ya fito fada da Allah baya kai labari ya ishe ka ishara abin da ya faru da Abrahata lokacin da ya so ya rushe ɗakin Ka'aba ga irin yadda Allah ya masa ya turo duwatsu ake halakar da shi da wa yake fada da Allah yake fada ko bai kai labari ba to kuma suna nan da yawa al tarihi ya maimaita kansa duk wanda ce zai fada da Allah subhanahu wataala to bai kai labari to Allah ce wa ghadiba Allahu alaihim Allah subhanahu wataala ya samkar da hushinsa akan su ba da Allah yana hushi da su to idan Allah yana hushi da mutum al'amura gaba ila duniya tsaya masa ke yi koda ta ga yana ci gaba a rayuwa to istidraji ne amma haƙiƙanin al'amari babu albarka tare da shi babu rahmar Allah tare da shi babu jinkan Allah tare da shi to kuma uwa uba kuma sai Allah ya ƙara wa mutum da la'ana sai ce wa la'anahum kuma Allah ya tsire musu ga hushi yana yin hushi da su sannan kuma ga tsinuwa to wanne ne yafi muni daga dan annabi akan dan annabi Adam tsinuwar Allah tafi muni ko kuma hushin Allah subhanahu wataala na'am wanne ne yafi muni akan mutum da hushin Allah subhanahu wataala da tsinuwar Allah subhanahu wataala a suka ce ba shakka tsinuwa tafi muni akan hushi saboda idan Allah ya tsine mutum to dama yana hushi da shi ne ko kun baita in Allah ya tsine mutum to kuma yanzu da Allah ya ce Allah ya nisantar da mutum daga rahamarsa to yanzu ka ga yayin a duniya wa yake da shi a duniya wanda zai tausaya masa na'am a ce Allah ya ce daga yau kun raba gari da shi yanzu ga yamin a duniya wanne ne kake da shi wanda ba Allah ba da zai iya kama ka agaji a rayuwa babu shi to mal suka ce ba shakka abinda ke jayo hushin Allah subhanahu wataala suna da yawa abinda ke jayo hushin Allah suna da yawa mamu takaita akan abubuwa guda biyar manya-manya wanda suna jayo hushi kware da gaske na Allah subhanahu wataala arama abu na fari da ke jayo hushin Allah shine tarku du'ai barin addu'a duk wanda bai roƙon Allah Allah yana hushi da shi duk wanda baya zuwa ya baje kolin hajarsa ga Allah to Allah yana hushi da shi ya zo a hadisi ingantacce na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa man lam yas'alillah yaghdibu alaihi duk wanda baya roƙon Allah Allah yana hushi da shi Allah yana son bayin da zai zo ya daga hannunsa yana lallashin Allah subhanahu wataala ko kun bayyana kada ka yarda baka roƙon Allah subhanahu wataala kuma kai kadan har yanzu uwarka ba ta haife ka ba wanda zai ce a duniya bai da buƙatar Allah subhanahu wataala babu shi ba wani da da mace ta haifa a duniya da bai da buƙata wajen Allah subhanahu wataala wallahi babu shi kuma addu'a babban takobi ne na masu imani kamar shi musulmi ya zauna bai addu'a ma to in kana neman dagangantaki in kana neman dagangantaki to wannan shine dagangantaki mafi girma a rayuwa ko musulmi zauna baya roƙon Allah subhanahu wataala haribi kana cikin rayuwa ce tsakanin al'umma da mutane da aljanu kana cikin rayuwa tsakanin mutane da aljanu to kana buƙatar Allah ya kare ka daga sharrin kowanne daga cikin su kuma duk wani da kake gani a duniya to yana tare da sharri da alkhairi yanzu kaga dare da kake gani wannan daren akwai sharri a cikinsa akwai alkhairi a cikinsa ai galibin ma azaban Allah in ta taso da dare take zauwa shi yasa rashin lafiyar dare ya fi muni akan rashin lafiyar rana haka ne mutum ya kwanta bai da lafiya da rana da sauki akan abun bisa da dare to ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala abinda ke wajensa na banala Allah ya baka dan duk wani al'amari na rayuwa yana wajen Allah babu wani abu wanda ba a hannun Allah bane yake wallahi kaga dai in muqami kake nema a duniya ko to Allah shi ke bada muqami ba wani mai muqami dai ba kansa wani muqami a duniya babu shi wallahi ba wani mai muqami da ya baiwa kansa muqami a duniya babu shi inda ana bada muqami mutum na baiwa kansa muqami a duniya ko to da yanzu shugaban nan kasar nan Allah dai ya san yawan su da arama sai to shi ma shugaban kasa ne kawai kuma dole mai mu baya an kare amma ba haka ake al'amarin ba to in bukai kake nema a duniya ka roka Allah ya baka idan kudi kake so to shi Allah shi ne ke da taskar da ba ta karewa ka san Allah na da na basakwace ce Allah ka bada kudin da ba su jin kishi ka san abu kudin da ba su jin kishi to taskar su tana wajen Allah subhanahu wataala in kudi kake so ko to ka nema daga wajen Allah subhanahu fabtahu inda Allahir rizqa Allah shine Ar-Razzaq dhul quwwatil matin in kana buƙatar kwanciyar hankali ba ke bada kwanciyar hankali a duniya Allah in kana son zaman lafiya ke bada zaman lafiya a duniya Allah in kana son haɓaka tattalin arzikin ƙasar ku ke bayarwa shi yasa duk kasa da mai so ta ci gaba a duniya to ba ta wasa da addu'a yana cikin abin da Saudiya take aiki na alkhairi a rayuwarta ba taba sallar juma'a ko kuma sallah ba yau ba su buka su addu'a ba a immatuha wa sha'buha liman da ɗan kasan ba sa yarda suna rayuwa ba tare da kasar addu'a ba saboda musamman shugaban ne akwai alkhairi da amfani yau shugaba addu'a daga lokacin da kuke wa shugaban ku addu'a ko da kuce nan banza ne to Allah na gyara sa to kuma in ya gyaru ku kuka gyaru amma in shugaba ya lalace wallahi ku ne kuka lalace yanzu misali ba ana nan ana yaki tsakanin Isra'ila ba da abin nan da Iran da America Prime Minister Isra'ila yana ba ma ya cikin kasa yayi gudun hijira ya gudu ya bar kasar zuwa ya ke kashewa talaka ne ya ke kashewa in ka nemi azabar Allah ya tsine masa in ya tsishi ya bar kasar shike nan kare kai ke cikin wahala shi yasa bal ma malamai suna ganin wajibi ne larura ce ka dinga kasar ka addu'a na taba fada anan nace abin yana bani mamaki ga mutum yana fatan shari'a kasar sa nace mista kamar mutum ya dinga fatan hadari wa sharri kasar sa dai yake da mutum ko kaga mutum yana fitowa a social media yana bada labari ai an kai hari guri kaza gwamnati ta kasa an yi kaza dace daidai yake da mutum dan reje ai kusa reje ko farto ya shigo gidanku sai ya abkawa mamarka ko sai kuma ka to kana bada labari je ai ga abin da ya faru dai yake mana sakarci ne ai banga dalilin da zai sanya ba a ce an kai kasa kai ba gwamnati kai ba rajina kuma kai ba da labari ba yobiya ku kai biya ki kai ba gwamnati ba kai ba jami'an tsaro ba kai ba dan jarida ba kuma kai ke ba da labari an yi kaza mi amfani sa yo kai amfani ba kace cika ka ba da gudunmuwa ba a inda gwani kake je ka ba da gudunmuwa a can yanzu wanda kake tallata masu su gani mi za su yi babu za su yi shi yasa wallahi wajibi ne mu waye musu kasar mu wajibi ne mu waye musu kasar mu to yin addu'a mutum ya dinga roƙon Allah alkhairi kaka zauna baka kanka addu'a kuma kanka zauna baka ba iyayenka addu'a malamai suna cewa kira ana gane da nagartacce mutum ne kirki ta hanyar yadda yake ma iyayensa addu'a gurgurdan yadda kake wa babanka da mamarka addu'a gurgurdan manka da gatacce a duniya ko kuma ita sada kuma yadda kake musu addu'ar haka ne kai ma in ka wuce ayyuka za su ka addu'a ya zama to naka in an je makabarta kake musu addu'a to shikenan kai ba in ka mutu din ka ba su ka addu'a sai su zo makabarta daga sallah sai sallah to shi ma daga sallah sai sallah abu na biyu daga cikin abun da ke jayo hushin Allah subhanahu wataala shine al-ma'asi wa tughyan saban Allah da kuma kangarewa saban Allah yana jayo hushin Allah subhanahu wataala saboda shi sabo Allah ya ce kada ai sai ka ce mu Allah a'a ni sai nayi yo dan daga ko kai ka ce wa daga kadi yayi kaza sai ce babu dubo zan yi ko nayi kaga yana fito na fito da da kai da to sabon Allah fito na fito ne ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce kada ai kamar ka ce ma daga kakki fitar sai na fita daidai yake ya zaka ji lokacin da ka ce wa mata ka kakka fita ko sai ka rubuta ta saban titi zaka ji dadi ba zaka ji dadi ba ko to wani hukunci kake tsammanin zaka yi dukawa akan ta to dibo wallahi almatla kai fa auro ta be kai iya abin da ka bayar saraki ne in ta ga dama ka ce yau ita ke auren ba ta yi ga saraki kuma shikenan wallahi babu wanda ya sa ke cire ta zauna to amma kuma kai kai kadan ka ce wa Allah kai ka ba Allah bai sa akan ka ba dan in Allah ya ga dama kawai wallahi kudan nan ba kuji a ramashi Allah ya hana maka jin dadi da su sai Allah ya turba ka wata tawaga wata junudi na kuda su taima ka kuwa shi kadai a banka tashi hankali ne ba ka bane ka sa biyu su duk suke mutuwa Allah ya isa da kai to sabon Allah yana cikin abun da ke jayo hushin Allah saboda fito na fito ne gaba ga Allah subhanahu wataala abu na uku shine ashirku wal kufur shirka wa Allah da kuma kafirci wa Allah hada Allah da wanda butulce wa Allah abu na hudu az-zulm wa su'ul khulq zalunci kuma kala uku ne zalunci kala nawa ne kala uku ne akwai zalunci tsakaninka da Allah akwai zaluntar Allah akwai zaluntar karan kanka kuma akwai zalunci tsakaninka da ƴan uwa bayin Allah halitta halitta kuma kala biyu, akwai halitta ta mutane ko akwai halitta ta dabbobi ko kuma ita zalika kalinka da Allah shine ka bauta wani wanda ba Allah ba, kaza kai zalunci anan inna shirka la zulmun azim, baka wa Allah adalci ba, Allah ya halice ka ya baka gudunmuwa ya baka duk wani abu na rayuwa, kuma a ce yo in wani ka shiga matsala wajen wani kake zuwa ba Allah ba. Idan misalin kai ne ka auro mata ka kata cikin gida, sai kuma in ta tashi bukata tana neman wani abu na bukata, sai ta kewa ta zo wajen malamin ta Islamiyya ko wajen Arab ta ce Arab mai yana bukatar jika da za a yi biki, lalaka da Allah ka auro mata ka kata cikin gida, in ta tashi ta tace kadan ka je duka kadan ka da kuke uwa dai uba daya, sai ta dinga zo bukatar ai babu shinkafa ta kare, maka ta kare, babu mai, ba magi, ba a san hoda sauransu, dan Allah ya zaka ji in dai kana da hankali, mi ta dauke ka, mi ta dauke ka, na'am, kage sunan ka hoti ko kawai malam, eh to zalunci wa Allah shine ka hada Allah da wani abin bauta, sannan kuma zalunci wa karan kanka shine ka jama kanka duk abin da zai cutar da kai, yana cikin zalunci wa rayuwa, kana jin barci ka har kanka kwana, zalunci ne kana jin kwana ko ka ga sai hutawa, mutum ya gani sai ki hutawa, mutum yana jin bawuli sai ki tafiya yayi, zalunci ne ka zalunci kanka, kan kana ci ka dan kwanta ka huta ka kiya, zalunci ne kana jin kicin abinci ga abinci kuma ba azumi, zalunci ne ko ba ta wannan duka zalunci ne wa kai, kana zalunta kanka ne, baka da lafiya ka je likita ka kiya, zalunci ne wa karan kanka, ka sha magani ka kiya, zalunci ne wa karan kanka, kana da shawa ta aure kuma ga kudin auren ka kiya, zalunci ne ka zalunta kanka, to kuma sai zalunci ka dinka da mutane shi ne cin hakkin su, to wannan zalunci yana jayo kowanne daga cikin zalunci yana jayo kushin Allah subhanahu wataala da kuma mummunar dabi'a, su'ul akhlaq, munanan dabi'u na da cikin abin da ke jayo kushin Allah subhanahu wataala, irin kamar kha'inci, khiyana, cin amana, a aminta da kai ka ci amana, ka sai da cin amana babban abin nan ne ko, yanzu kowa ma cin amana ke, sai wanda Allah ya tsare sa, dalibai a lakkur suna cin amana, mushanni suna cin amana, ma'aikatan gwamnati cin amana, shi ka ga ba yadda za a yi ba, kullum wai a ta kwanda nan gwamnati ta yi, gwamnati ta yi, to yanzu in aka bar kana tafi ta yi zalunci, ta yi kaza ta yi kaza, yanzu a bar ka wa kanka kai zalunci da kai ba kanka, matarka da yanka so da ka zalunce su, na'am, so na mutum ya zalunci matarsa, so da ka zalunci yayanka, suna da yawa, to mummunar dabi'a zalunci abin nan ce yana cikin abin da ke jawo shin Allah subhanahu wataala, kana irin ƙarya shi ma yana cikin mummunar dabi'a, irin abin da ya shafi a sa ka jagoranci a wuri kuma kai ba baki da dukiyar al'umma, abin da ke faruwa a ƙasashen nan ko, sai daga mutane sun azurta kansu da kuɗin ƙasar nan, sai ka iske mutum gashi nan ko da ya ƙare karatu aka ɗauke shi aikin gwamnati, gashi nan kamar ka hura shi ya wado bai da ko kabri, amma yana tafiya shekara ɗaya biyu iske a tsaya da wani ya tashi da kuɗin ƙasa, billahi ladhi kawo Allah bayani, amma ka shirka da baka san waye Allah ba wallahi, duran da Allah ya gaba kai tashkin da wallahi sai an sai da shi, kai baka yi hankali sai ka gudu hijira, wallahi baka yi hankali sai ka gudu hijira, wallahi da kuɗin bayin Allah ka ci amana, Allah ya rufa mana asiri, sannan kuma tarkul amal bil ilm, tarkul amal bil ilm da gaskiya abin da ke jawo shin Allah shine mutun ya bar aiki da ilimi, aiki na ilimi, aiki da ilimi a bar shi, mutun ya san abu kuma ya kiya, ka sani ka kiya, ka san abu kuskure ne kuma ka zo ka aikata, to wannan yana jawo shin Allah subhanahu wataala, Allah ya tsare mu, Allah ya tsare mu, to abu da ke jawo la'antar Allah kuma suna da yawa, daga cikin abu da ke jawo la'antar Allah akwai yanke zumunta, akwai kin biyayya da iyaye yana jawo la'anar Allah subhanahu wataala, akwai cin hanci da rashawa yana jawo la'anar Allah subhanahu wataala, akwai sanya irin kamantacceniya da mata, mutum ya sai tufafin mata dan Daudu, shi yasa duk dan Daudu tsidan ne, duk dan Daudu kutuba, dan Daudu kutuba, tsinuwar Allah muke ciki wallahi, tsinuwar Allah dubu dubu kutuba ku bari, kaje kaje dan dole na ce wai maza wai waza maza mutane wallahi wallahi wani abada rishin kashi Allah hada rishin kashi eh duk dan dole ce lalle Allah ya rufa mu da asiri eh sannan kuma duk matar da take bijirewa mijinta ita ma tsananniya ce fita daga cikin gidan miji ba tare da shi da cikin cika muke jayo tsinor Allah subhanahu wataala sannan kuma ƙara iyaka mutum ya ƙara iyaka ko ta gona ko ta kare duk yana jayo abin nan tsinor Allah to idan mutum ya ƙara iyaka an tsine masa to ya kike tsamani da wanda ya sai kare takardu biyu ka sai rabuncin ka sai da irin abin da aka ce kasan nan sai ka sai kare da takardu biyar shi yasa wallahi an meri ko in ba ku tuba in aka ce kiyama wallahi ku mai da haƙƙin bayin Allah in ba ka wannan rantsi muku da Allah ba ruwan Allah da wani adai kashi ne kun shashi Allah rubba mu nasiri shi ne magana ta gaskiya wallahi ban ga da jini za su ka sira mutum kare guda da takardu guda biyu ba in aka ta so rikici kuma sai a ce bari a canza maka baka wani huri ko ku zo ku auna gidan bayin Allah ku sai da ta rikici wannan haramu ne zalunci ne na da shi sai ka ga barayo mata albarka malaka ba wanda zai yin zalunci ya kai labari wallahi babu nan kasan nan malam an yi gwamnan da gwamna ne ni na san sa gwamna ne yayi gwamna tsawon shekaru amma karshe sai gashi fakin tebarin mai shahi ya kare kudana bin shi eh tebarin mai shahi kudana bin sa duk abin da aka tara da banza ne malam bai aka yi labari in kai zalunci wallahi ka bun ka mutu sai Allah ya nuna maka Allah ya ce wa'adda lahum jahannam kuma karshe bayan Allah yana hushi da su kuma Allah ya tsine musu to in aka je kiyama Allah ya tada musu azaba ta jahannama Allah ya shirya jahannama a matsayin masokin su sai Allah ce wasa'at masira makomar tayi muni a ce mutun ya je gaban Allah jahannama ce makomar sa Allah ya kare mu sai Allah ya ce aya ta gaba Allah ya ce walillahi junudus samawati wal ard na Allah ne mulkan wa tadbiran mallakin Allah ne kuma shike juyar da su rundunar sama da rundunar kasa dai mun fada cewa rundunonin Allah suna da yawa akwai mala'iku akwai mutane akwai aljannu akwai tsuntsaye akwai iska akwai ruwa akwai kwari duka wannan runduna ce ta Allah kowanne Allah zai iya amfani da shi wajen kawo hari wa dan annabi Adam wanda ya saban Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ka dibi misali ka gano rundunonin Allah suna da yawa ya zo a hadisi ingantacce da annabi Muhammad cewa aljannu suna tafiya sama malaman tibba suna tura su kasan malamin tibba ba karamin hatsibiri bane yana tsaye ba karamin hatsibiri bane shi yasa a shari'a ma da ana aiki da shari'a ko to duk malamin tibba hukunci kisa na akan shi eh duk malamin tibba malamin hukunci ba ku ganin bakakin arnawa ne malamin suka kai da Salimul Battar sai gano a shi bakakin arnawa ne suke tura aljannu suna sauto musu wahayin da Allah yake wa mala'iku sai su gayawa malaman nasu to sai Allah ya sanya wasu rundunoyi daga cikin sama sune abin nan tauraru Allah yake jefar su da ita suka ce wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i ko faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada muna tafiya don mu jiyo abinda Allah yake faɗa wa mala'iku a sama amma fa a yanzu duk wanda ya taka to Allah zai koro shi da bela tauraro sai Allah ya bila ta wuta ta narke ta narke aljannu kaga runnaci ta Allah subhanahu wataala tana sama to Allah na da rundunai sama da ƙasa wasu ka san su wasu baka san su ba ke sa zaman ka lafiya ka tabo Allah dai in ka tabo Allah to shi fa Allah bai kalewa in kaga ko ya kale ka to ta jahannama ce ta fi wanda za a maka wannan muni Allah ya tsare mu Allah ya ce wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance la izzatin ma'abuci izza la yaghlibuhu ghalibu ba wanda ke rinjayar Allah ma'ana ba wanda ke kabrawa da Allah ya kai karshe ya kai labari ba wanda ke fito na fito da Allah ya kuma ya ci nasara akan Allah babu shi da ma'anar aziz sannan kuma babu wanda ya sai hana Allah abin da ya ga daman aiwatarwa da bayinsa shi da ma'anar aziz buwayayye daga Allah shi azizun ne mabuwaye ne sai ce wa kana Allah Allah ya kasance azizan mabwayi sannan kuma hakiman bi hikima ai fi ma yashra'u li ibadihi cike abu da ke shar'anta wa bayinsa akwai hikima duk abin da kaga Allah yayi ko to al hikmatin baligha akwai abin da yasa Allah yayi shi sannan kuma wa fi ma yaqdi bihi cike abin da Allah yake zartarwa waje da kaga Allah ya bar shi nan talaka yana ta fama ko da rantsu muku da Allah babban mutum ne a wajen Allah shi yasa yana cikin dabi'a da ya kamata mu dabi'antu da takadmu ne na mutane kada ka rena mutane akwai wanda yake ganin ka bisa tufafi amma ya fi ka a wajen Allah in ka bisa tufafi amma a wajen Allah wallahi ba a ma kwatantawa yo in Allah ya ce wa Allah Allah kaza wallahi sai Allah ya ji sa akwai bayin Allah da Allah yana musu kara zalaka annabi ke to rubba ash'as aghbar law aqsama ala Allah la abarrahu me yiwa kaga mutum gashi nan da kura da tufafi ba na alfarma ba gashi nan kana ganin shi kana ganin wahalalle a duniya amma da zai rantse wa Allah yace Allah sai yayi wallahi sai Allah yayi bala akwai bayin Allah da yansu in yace maka wallahi Allah zai ruwan galasta wa na rantse da Allah sai Allah yayi ta ko kuma ita suna bayin Allah ne na gaske akwai wanda ba kawai addu'a ce zai in kaga ka zama ka addu'a mala an kare duk maran da ka kare Allah ya cire maka wahala kuma yaqini ne fa da suke da shi mala yaqini ne da Allah subhanahu wataala zaka da fikirin iyayenmu na da da kakanni ta za a roƙo ruha karanta maka ai maka addu'a mala ka sha duk wani abu mutun nawa aka sai da aka samu su mari aka daure amma kawai suka ga malami ta shigowa gari ko ya zo biyo haka sai aka masa ruwa yi ta wada a ba wancan isa kuma ya kare har abada kenan akwai mutane da Allah yake ma wannan al'amari to in kaga mutum Allah ya aje su ko to ka bar sa inda Allah ya aje sa kowa da manufar da yasa Allah ya sa yadda kaga sa yanzu akwai wanda su suna nan su ba su yi karatu ba amma duk aikin da ake yi na wa'azi suke kawawa kaga akwai hikima a ciki akwai wanda su kuma a'a ana yi za su tura karatun akwai hikima a ciki akwai wanda kuma duk karatun da za su yi suke dokan yauni a TV a radio a sa wasu jiya sai Allah ya wasu kaga in kasuwa saboda an ce kudi sai a kira alhaji ko dole kuma dole shi an wuce wuri amma in muka zan malamai duka to in muka kudi ta tasowa wajen ma za a zuwa na'am in kowa ya dan kasuwa kowa ya aje karatu a kowa duka mu kuma kasuwanci in matsala ta abinan ta ilimi ta taso wa za a tambaya babu to in muka zama dun malamai kuma in maza ta taso ta kudi wa za a tambaya shi yasa akwai hikimar a dinga saita mutane ya kamata musulmi falka wallahi alazim ya kamata daga yanzu tunanin mu ya fara canzawa akwai buƙatar mu dinga saita matasan mu matashi a dinga saita su a tsarawa ne to je ka karanta kaza wani karanta kaza wani karanta kaza yanzu kaga misali ya kamata a ce nan garin akwai matan da aka ware su nan musamman da za a doki yauninsu su je su yi karatu a ɓangaren likitanci ɓangaren iya mata don su dinga kula da iya mata musulmi a garin nan amma abun haushi da take ce a ce yau in ka je ka kai matar ta eko wani ƙato ne zai buɗe rigar ta ya shafa cikinta kuma kana kallo kuma wallahi ba abin da ka yi larura ce ci gaba da kwanci ba yi ne to ba mu da matar za su yi wannan abu me yasa ba za a karshe sami kullum ina kwanda na masu kuɗin mu akwai abin da ya kamata a dinga zauna da malamai suna ba da shawara me ya kamata a yi amma ku yi haƙuri ana zuwa insha Allah in Allah ya yarda darul hadis tana zuwa in Allah ya yarda insha Allah a ce muna da sojoji a cikin tahiyar muna da 'yan sanda muna da jandarmi muna da duwan da matsala ta tashi za a abin nan amma kowa ya zo ya janye baya ko shikenan bai yi ba ya kamata a samu wannan hikimar tararrabu kowane bangare ya zamanto muna da mutane shi akwai wakilan Allah a cikin wurin wanda su aikin su ba ba suna yi bane dan a ba su albashi a suna wakiltar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda suke sannan kuma Allah mai hikima cikin kowane al'amari sai Allah ya ce aya ta gaba
inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila
Allah ya ce inna arsalnaka شاهدا ومبشرا ونذيرا يا النبي الله النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الله يجي أرسلناك موسى الله مومك أيقوك وياكم من ذن الله الله شيء النبي الله الله يتوروسا الله يجي شاهدا كان ميبار شيدا على أمتك أكن الأمرك بالبلاغ المبين لهم da isarwa bayyana cewa duk abin da ya kamata ka fada musu ka fada musu duk wani abu da ya kamata manzon Allah ya fada wa al'umman ku wallahi ya fada eh duk abin da ya kamata mu yi a duniya na alkhairi duk abin da ya kamata mu bari na sharri wallahi annabin Allah ya nuna muna lokacin da aka zo hajjatul wada aikin hajjin ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai musu karatun da duk duniya annabin Allah bai taba wannan karatu ba sai a wannan ranar yace tana iya yuwa bazan daga yanzu ba za mu ƙara saduwa da ku ba a ranar arfa kenan ko yace tana iya yuwa daga yanzu ba za mu sake haduwa da ku ba har abada ya zaro musu karatu sai ce to wanda yace ya isar mu wanda bai je ba sai tambaye jama'a shin abinda Allah ya aiko ni na isar suka ce kwarai yace ya Allah ka shaida abin da ka turo ni da shi na isar da shi shi yasa al-Imam Malik bin Anas Imam Daril Hijra alayhi rahmatullahi ta'ala yace man dhanna anna fil islam bid'atun hasana faqad za'ama anna muhammadan qad khana risala duk wanda yake tunanin cewa wai akwai wata abu bid'a kikkiawa a musulunci bid'a mai kyau yace to yana satan yana cewa yana raye cewa manzon Allah ya kha'ince Allah cikin sabon da Allah ya basa da manzon Allah ya mutane bayani ba da kuma manzon Allah ya isar sannan kuma zai zanfe zai bada shaida akan al'ummar sa da kuma sauran al'ummomi gaba daya asa ce ash-shahid anan da Allah ya ce inna arsalnaka shahidan ay al-mukhbir bit-tasdiqi wanda zai bada labari ta hanyar gaskiya to kaga wannan yana cikin abinda Allah ya fada wa manzala cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabin sa Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace karanta min qur'ani ya karanta masa qur'ani yace ya rasulullah yanzu ni zan karanta maka qur'ani bayan kai Allah ya saka qur'ani yace ina son na ji wani na karanta sa sai ya fara karanta suratul nisa yake tarir ayoyi sai yazo kan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida Allah ce ya al'amarin zai kasance idza ji'na min kulli ummatin idan muka zo kowace al'umma bi shahidin da bi shaida akan ta wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida kai annabin Allah mu zo da kana masu shaida akan wa'incin al'ummomi da kuma manzo Allah zai ba da shaida wa al'ummar sa kuma zai ba da shaida akan al'ummun su ga gabace sa su annabi Nuhu su annabi Musa su annabi Isa zai ba da shaida tabbas sun zo a duniya sai Allah ya ce mubashirin kuma kana mai bushara wa duk wanda ya bi ka ya bi Allah subhanahu wataala to zai dace da aljanna Allah ka samu dace da wannan albishir annabi na wa sahabbai na duk mai imani albishirin cewa in ka bi Allah ka bi manzon Allah ka mutu akan haka to iko da ikon Allah ka shiga aljanna kenan Allah ya dace da mu da aljanna wa nadhira kuma kana gargadi da duk wanda ya saba maka cewa duk wanda saki layi da annabi Muhammad to karshen al'amarin sa wutar jahannama ce Allah ya kare mu sai Allah ce litu'minu billahi wannan tunan sa ce suna ce mu'tarida ta kutso ne Allah yayi haka ne gaba daya dalilin da'awar manzon Allah da karantar da karantar wasu da yake yi to sai Allah ya sanya dan ku yi imani da shi ku yi imani da wa ku yi imani da Allah cikin ababe guda imani da rububiyya da uluhiyya da kuma asma'u wa sifati wa rasuli ku yi imani da manzon Allah ku gaskata cewa manzon Allah ne daga Allah yake sannan kuma cikin duk abin da ya umarce ku ku aikata kuma duk abin da ya hana ku ku halu akai شير ما نروى رسول ورسوله بالله ورسوله وتعزيروه سنكما أتيمكي من ذن الله تعالى كرم ماسا كباش قدموه كبا النبي الله قدموه وشئر قدموه ta hanyar fitowa jihadi tare da shi ta taimakon sa kenan a wannan bangaren kuma ku girma manzon Allah shi yasa hatta sunan annabi saboda girmamawa ba a kiran sunan sa ka kira sunan sa kawai haka ba a yi in kaga ana kiran annabi a zamanin sa a cikin abin afada sa to malam mutunan kauye ne mutunan kauye ne amma mutunan da ke cikin garin Madina to baya kiran sunan manzon Allah haka kai arama Anas dan Malik fa idan ya fito cikin gidansa a Madina zai yawo to fitta takalmin sa yake yi yace wallahi yana jin kunyar ya ta kasar da manzon Allah yake farci akan ta saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka ga ba wanda yake cewa ya Muhammad kika yace ya Muhammad to ba musulmi bane ko ba kauye ne ko kuma a Allah ne turo malaika Jibril da wannan sai suna cewa ya Rasulullah ya manzon Allah fidaka abi wa ummi ya Rasulullah diyar daga sosai annabi wallahi sahabban sun bi kasan manzon Allah saboda sun taimaka wa manzon Allah sun ba shi gudunmuwa sun ba shi gudunmuwa da kudin su sun ba shi gudunmuwa da rayukan su da tunanin su da duk da lokacin su da duk abin da Allah ya ba su a duniya sun ba manzon Allah shi wadu waqiruhu at-tawqir shine kuma at-ta'zim ma at-taqdir girmama su da sanin darajar sa sun san darajar manzon Allah ko yaki aka tafi inda ake zuwa a soke manzon Allah daban ne wallahi eh ko yaki aka tafi a ce ana bulaguro to inda za a samu manzon Allah sai an nemo ice mai sanyi sai a ce to ya Rasulullah su ku zauna a nan mun bayyana jama'a to suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam saboda girmama sa fa aka ce dukkanin matan sa uwayen masu imani ne baka auren matar girmama shi ne fa aka sanya baka auren matar sa tawqiri kenan sannan kuma in ana tafiya ba shi gaban sa shine komanda ai masa ruwa ai duk abin da ya kamata tafiya ka da jaji yaki aka ce duk mutum aka daura mutane da kan babu abun hawa aka rarraba da wani ka haura kuri guda har da manzon Allah ciki sai annabi kai da wani ka haura kuri guda daya aka tafi manzon Allah sai ka ce to wani hawaye ci haba ya Rasulullah ni na isa girmama shi suke yi to mu ma ya zan wajibi mu girmama manzon Allah Allah ce wato sabbihu kuma ku dinga tsarkake Allah akan abinda ake dangana Allah da shi da da mata bukratan wa asila safi da yamma da safiya ku girmama Allah ku tsarkake Allah da yamma kuma ku tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ku tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala anan ya kamata mu kwana ko abinda muka fada mun gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kurakuri kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna tawassuli da wannan karatun da muka yi bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna duk mai bukata da alkhairi Allah ya biya masa ƴan uwa da suke ta bada gudunmuwa a asusun marayu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi a ce ana ce min akwai wani babun Allah da ya bada gudunmuwa ta jika ɗari ƙasa da hannu kash Allah ya saka musu da alkhairi bi bukatu wanda shi ma ka jika 35 kuma akwai wanda ya kawo jika 5 da haka yanzu abin da ke da kai cikin asusun marayu insha Allah akwai jika 400 da jika 60 daidai Allah subhanahu wa ta'ala sanya albarka ya ƙara ba mu ikon taimakawa har yanzu committee yana nan yana aiki asusu yana nan ana ta karba daga duk wanda ke da abun bayarwa to an yi tukayya bayan Allah ya ba mu ikon bayarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna akwai ƴan uwa ɗaliban ilimi da suke ta muke tare da su kullu suna ta barin addu'a musamman kandida suka ce a dinga sa cikin addu'a to Allah ya sanya a dace da abin da ake nema arabai masu haddin qur'ani Allah ya sanya tilawar ta zauna kuma Allah ya sanya wa karatun mu albarka masu bukatar aure ƴan uwa gobare Allah ya ba ku mata na gari masu niyyar kari Allah ya taimake ku ya ba ku mata na gari masu ka kammala suka cike hudu Allah ya taimake su akan adalci ƴan kasuwan mu Allah ya sanya albarka a kasuwanci masu duk wata sana'a Allah ya sanya albarka a sana'arsa Allah ya sanya mu wani lafiya wa bi hadal qadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh